أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da kowa a wannan yammaci na ranar Talata, a yau muna biyu da watan Ramadan, hijira 1200 a hijira 1445, wanda ya zo daidai da 12 ga watan uku miladiyya 2024. Cikin tafsirin mu na littafin Allah mai alheri sarki, muna cikin suratul Ahzab, jiya mun tsaya kan aya ta 52. إن شاء الله تعالى أن نقرأ الآية 53. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن رسول الله ولا أن تنكروا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما.
لا الله مدوكي السركي يا أيها الذين آمنوا، يا ولد سكي إيمان، لا تدخلوا بيوت النبي، kada ku shiga gidajen Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, illa an yu'zana lakum, faci sai in an yi muku izini, ila ta'amin, zuwa ga cin wani abinci, ghayra nazirina ila, ba kuna masu jiran yanzu ba, ba kuna masu zuwa ku zauna kuna jiran a hada abincin ba, walakin idza du'itu, sai dai idan an kira ku an gayyace ku, fadkhulu, to ku shiga, fa idza sa'itum, idan kun ci wannan abinci, famtashiru, ku tashi, kuwa ki kowa ya tafi sha'ani shi, wala musta'nisina li hadith, kada ku zauna kuna masu ɗebe wa juna kiwa da hira, inna zalikum kana yu'dhin nabiyya, hakika wannan abubuwan da aka ambata suna cutar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam. فيستحي منكم سيجكون يركو بازيئيا يمكو مغانا كو يقوليك با، والله لا يستحي من الحق، ألا مدعوك كنسركي بايا كنير بينا دسكيا. وإذا سألتموهن متاعا، إذا ذاك تنبيس ما تنع النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك تنبيس وانا أبو، فاسألوهن تنكو تنبيس min wara'i hijabin, ta bayan fitira, ta bayan hijabi, zalikum, yin wannan ataharu li qulubikum, shi yabi tsarkaka ga zukatanku, wa qulubihinna da zukatansu, وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله مي هلت غريك بكتوتة من ذن الله صلى الله عليه وسلم ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا هكذا مي هلت فأول ما تنسبا باينشي هر أبدا إن ذلكم يوم ونن كان عند الله عظيما أبني بجرماء وجل الله فلوك تنسركي ونن آية ta biyo bayan bayanin da Allah madaukakin sarki yayi a ayar da ta gabata dangane da mana matifin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda ya shafe su da abinda ya shafe matan da manzon Allah ya halatta ya aura sai kuma wannan aya ta zo danta mana bayanin kuma ladabin da ya kamata ko ya wajaba akan mu'minai su yi tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah madaukakin sarki ya buɗe ayar da kiran masu imani ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani mana kuka yi imani da Allah abin bauta kuka yi imani da manzannin Allah kuka yi imani da ranar lahira kuka yi imani da littattafan Allah imani na gaskiya kiran waɗanda suka yi imani a nan sai yake gwada abinda za a ba da umarni a yi ko abinda za a ba da umarni kada a yi yana cikin imani mana abinda zai biyo baya yayin da aka ce ya ku waɗanda kuka yi imani to abinda zai biyo baya na cewa ku yi kaza yana nan wannan abinda aka ce ku yi to yana cikin imani in kuma hani ne kada ku yi kaza to ya nuna barin wannan abu yana cikin imani dan haka anan an kira waɗanda suka yi imani saboda su ne masu bin umarnin Allah da kiyaye dokokin Allah sai Allah ce la tadkhulu buyutan nabiyyi kada ku shiga gidajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam illa an yu'zana lakum sai dai idan an muku izini an gayyace ku ila ta'amin zuwa ga cin wani abinci ghaira nazirina ina amma ba kuma ku za ku zauna kuna dafan a hada abincin ba ku je ku zauna tinda wuri kuna zaune alhali abinci bai gama haduwa ba wannan aya Imam Ibn Kathir da sauran malaman tafsiri sun yi kokari su kawo hadisi da suke da alaka suke dada bayanin ayar bal ma wasu malamai suna kawo wadannan hadisi a matsayin kamar su ne sababin saukar wannan aya akwai hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito da Imam Tirmidhi cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri Zainab bintu Jahash matan Zaid wanda Allah ya ba mu labarin ta a baya to lokacin da manzo Allah ya aure ta ci walima a waliman nan yake ya gayyaci mutane da ya gayyaci mutane aka zo aka ci abinci sai wasu suka kama hanya suka bi ta suka tafi su amma wasu suka zauna anan ba su bi ta ba sai zama manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana so su fita amma ba zan iya su fita ba so kuma ba su gane ba su fita ba wata riwaya mutum uku suka zauna suna hira manzo Allah ya fita a wata riwaya ya tafi dafinan matan shi gidajen matan shi ɗaya bayan ɗaya ya je ya leka wannan ya mata sallama ya ce ya rasulullahi ya ka samu iyalanka manzo Allah ya ce da alkhairi su gaita manzo Allah ya fice ta bi ɗakin wannan har ya je ya gama kiyoyewa waɗannan mutane ba su tashi ba da haka daga bayan ko labari aka ba su kamar yadda aka san malik yake fada ko kuma a'a su suka fahimta sai suka tashi suka fita da suka fita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun fita sai manzon Allah ya shigo da ya shigo Anas dan Malik ya ce sai ya saki hijabi tsakanina da shi ma'ana ya saki labule ya zama Anas dan Malik yana waje manzon Allah kuma yana cikin gida bangaren iyalin shi suka ce wannan aya ta so kali dan ta hada irin wancan abin da waɗannan mutane suka yi wasu kuma cikin abinda malamai suka kawo dangane da wannan aya cewa akwai su mutane mu'minai da suke bibiya suke dakon lokacin cin abincin annabi sallallahu alaihi wasallam sai su je dab da kafin abincin ya nuna sai su zauna sannan sun ci abincin kuma ba sa tashi to amma kissa ta farko idan da bi inganci ita malamai suka bi ambato a wannan to wannan kissa ta zo da ruwayoyi daban-daban amma dai a dunkula abinda take gwadawa kenan to shine Allah madaukakin sarki ya sokar da wannan aya yace ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tadkhulu buyutan nabiy kada ku shiga gidajen annabi an ce buyutan nabiy domin dan Allah sallallahu alaihi wasallama kowace matar shi tana gidanta ne daban sai dai duk guri ne mana kowace sakin ta daban amma duk gefe ɗaya ne cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yasa kamar imamu Qurtubi da cikin malamai suke cewa abin da yake ga wanda yake da mata kowace zama tana da gurinta daban ba guri ɗaya kamar yadda mu anan muke yi ba haka imamu Qurtubi ya faɗa ne da wasu malamai kuma musu ganin wajabcin haka ba ko a ce lallai dole sai haka din amma dai na annabi sallallahu alaihi wasallama gidaddaji ne shi sa Allah ya ce guyutan nabi gidaddajin annabi sallallahu alaihi wasallama anan za mu ga an raba gidan zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ne wasu malamai suka ce ya nuna gida na namiji ne ba na mace bane ma'ana annal baita lirrajul wa yuhkamu lahu bihi gidan za a yi hukunci da na namijin ne shi yasa Allah ce buyutan nabi wasu kuma malamai suka ce a'a anan dan an ce buyutan nabi baya nufin gidaddajin ba na matan shi bane ai a can baya Allah ya ce wa zukurna ma yutula fi buyutikunna Allah ya raba gidaddajin dakunan zuwa ga matan to amma malamai suka ce a waccan rabawar da ake zuwa ga mata dan suna cikin gidaddajin shi yasa sai a ce gidaddajin su amma hakikanin mai gidan shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to idan ya zama gidan annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to me hukuncin zaman wannan gidan bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallama mun riga mun sani abu ne tabbatacce kuma shine ingantacce cewa annabawa ba a gadin su duk abinda annaba suka bari sadaka ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa to yanzu idan mun ce gidaddajin na annabi ne sallallahu alaihi wasallama to shin matan shi za su gaje shi Sheikh Usaimin a cikin tafsirin shi yana ganin cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallama sun zauna a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama bayan a wafatin manzon Allah bayan barin manzon Allah ya bar duniya suka ce matan annabi sun zauna a cikin gidaddajin da annabi ya basu a matsayin gado sun gada dan haka nasu ne shi yasa anan ma an raba gidaddajin zuwa gare su dan haka gada suka yi amma su malamai da dama sun ce a'a sun zauna ne ba matsayin gado ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a matan shi koda bayan ya bar duniya matan shi da haka abin da ake ba su a zamanin annabi na zaman gidan da suke yi da abinci da me za a ci gaba da ba su daga abin da manzo Allah ya bari domin har yanzu su matan annabi suka ce wanda ba annabi ba idan ya mutu to maganar igiya aure ta yanki shi yasa idan mutun ya mutu matan shi ta gama ta kaba sai wani ya aura saboda mai saboda igiya auren ta yake zai halatta wani aura inda fa tana nan a matsayin matar shi ba halatta wani aure matar wani amma matan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da zamu karanta cikin ayoyin da zamu karanta baya halatta wani ya aure su bayan annabi sallallahu alaihi wasallama to kenan suna da hukuncin matan annabi har bayan da manzo Allah ya bar duniya dan haka wannan zai sa su zauna gida na annabi sallallahu alaihi wasallam ba a matsayin gado ba yadda suke zaune yana rayuwa a matsayin matan shi haka nan za su zauna ko da ya bar duniya ba a matsayin sun gada ba domin da gado suka yi to da su ma da suka bar duniya sai iyayensu ko kuma ƴan uwansu ko iyayensu ko magadan su gada wanda kuma ba haka yi to haka ba ban daga baya ma duka gidaddajin annabi sallallahu alaihi wasallama inda matan suka zauna duk gaba ɗayan ya shige cikin masallaci yanzu inda zaka je ka ce a nuna maka sai dai a nuna maka guri a cikin masallacin bari na ce nan ne ya ishe ka misali ka dubi ɗakin nana Aisha Allah ya kara mata rida mana gidan nana Aisha kun ga a ciki aka binne annabi sallallahu alaihi wasallama amma za a iya shigo cikin masallaci to haka duk sauran ɗakunan mata duk yanzu area ta zama cikin masallaci suka ce karawa cikin masallaci ya nuna ba gado suka yi ba domin mai abinda manzo Allah ya bari sadaka ne da haka tunda lokaci yanzu suka wuce to sai ya zama sadaka ne dukkan musulmi za su yi amfanuwa da shi da haka anan aka raba gidan zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama dan a nuna gida na namiji ne sai dai mu nan zaga galiban a zamantakewa an fi raba gida zuwa ga mace musamman a cikin unguwa zaka ji yara da mata sai dai su je ka gidan wanci ba za su je ka gidan wani ba ko shi ake ta gidan wani ba to duk wannan kuma al'ada ce amma in ita kace gidan kuma ya zama shi mijin zuwa yi yana zaune tare da ita to wannan gida kuma mallakinta ne tunda ita ta siya da kudinta Allah ya ce kada ku shiga gidaddajin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai Allah ya ce illa an yu'zana lakum sai idan an muku izini izini wanda ana abin da ake nufi izinin da yake hada da kira ma'ana sai in an gayyace ku kuma an muku izini domin za a iya samun izini ba tare da gayyata ba
wani zai iya zuwa gida ba tare da an gayyace shi ba kuma ya nemi izinin ya shigo kaga za iya cewa shigo amma ba gayyace shi akai ba to anan sai suka ce zamu ga cikin fadin Allah din sai ce illa an yu'zana lakum sai Allah ce ila za'an sai aka laba zan ila saboda an nuna lafazin yu'zan anan ya hada da ma'anar kira ai illa an tud'auna sai dai in an kirawo zuwa sannan an kira ku an ba ku izini ila za'an zuwa ga wurin cin abinci sai ayar anan ta nuna cewa baya halatta su shiga gidajen Annabi sallallahu alaihi wasallama sai idan akwai kira manzo Allah ya gayyace su sannan yayi izini ya ci ku shigo sai kuma aka tsara wani sharadi ila za'an zuwa ga abinci amma anan malamin ta ce ila za'an din nan ba wai dan dai sai kiran ya zama na abinci bane koda ba na abinci bane koda manzo Allah ya kira su dan wani abu daban wanda bai shafi abinci ba to kada su shiga sai an musu izini kuma sai an gayyace su an ka magana abinci ne wala Allah saboda shi ne aglab abin da yake mai maituwa to Allah ya ce kada ku shiga sai an muku izini sai an gayyace ku zuwa cin abinci to amma wajen cin abincin ma sai aka sharadi ghaira nazirina ila kada ku je kuna jiran yanda ma'ana kada a gayyace ku abinci za a sauke karfe 1 ko kuma ku je cin 12 ko 11 da rabi wannan zaman da za ku yi to zai zama akwai takuruwa da shi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai zama ya samu takuruwa saboda me saboda wannan zaman da za a yi zai hana shi gudanar da wasu ayyuka zai hana shi kila ya je wani abu ko ya aikata wani abu abinda ake so ku zo dab da lokacin da za a sauke abincin in an gayyace ku in an gama kuma kada ku zauna kowa ya ci ya yi tafiyarsa sai in mai gida ne ko shi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi cewa wani zauna ko ya nuna sha'awar ya zauna shine sai ya halatta mutum amma in ba wannan ba mutum ya gama sai ya tafi fadin Allah madaukakin sarki kada ku shiga gidan dajin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai an muku izini zuwa ga wani abinci ghaira nazirina ila sai ya nuna cewa wanda Laraba suke kira at-tufayli at-tufayli shine mutumin da zai zo cin abincin da ba a gayyace shi ba sai wannan ayata nuna ba a san irin wannan ma'ana in ba a gayyace ka cin abinci ba to kada ka zo in kuma ka zo to sai ka nemi izini kada ka shigo ba tare da izini ba kuma wannan ya nuna cewa abinci da bai gayyata zai kawo abincin shi ne ba naku ba suka ce dan haka baya halatta ka diba ka tafi da shi sai da izinin mai gida domin yanzu ya kira ka ne dan ka ci abinci kaga Allah ya ce fa iza sa'imtum fantashi idan kun ci ku tafi kada ma'ana ko mutum ya ce bari ya diba dan me saboda mallaki ne na shi wanda yayi gayyatar ba na wanda yazo gayyata ba to da haka tsufayi ba zai shigo ba wanda ba a gayyace shi ba ba zai shigo ba sai da izini idan kuma an gayyace ka kai cewa ni ina gayyata ka gida na cin abinci kai aka gayyata sai ka zo da mutum daya ko biyu to sai ka nemo musu izini sai ka ce masa to ka gayyace ni amma zan zo ni da mutum daya ko biyu ko zan zo da wani duk wanda yana cikin ladabin abin da yake ba wai an gayyace sai ya nemo kuma ka zo da mutane da yawa zaka ya da yawa mutane ba sa kiyaye irin wannan zaka gayyace mutum daya kai tunaninka da shi da wani da wani kila ka zabo su wadanda kake ganin zaka iya abin da zai gamsar da su ko da wani dalili ko za ku tattauna wani abu amma ni sai ya zo kuma ka gayyace shi ne sai zo da mutum biyar duka kuma sai su shigo to irin wannan sai an nemi izinin mai abinci sai dai izini malamai na cewa izini kala biyu ne akwai izini al lafazi akwai kuma al urfi akwai izini na lafazi cewa ka ce zan zo da wani ko kuma wani zo kaga wannan izini ne aka baka na magana na lafazi akwai kuma izini urfi na yau da kullun al'ada tana gudanar da shi al'adance kamar an yi izinin ne to in akwai irin wannan izinin ba ba da shi misali izini al-urfi mace baya halatta ta shigo da wani gidanta sai da izinin mijinta ma'ana in ba ta nemi izinin miji ba baya halatta ta ce wani ya shigo to amma akwai waɗanda al'ada ta gudana ba sai ta tambaye miji ba kuma da zai zo ya tarar da su a gidan ba zai ce dan me wani ya shigo ba misali kaninta wanda suke uwa ne uba daya ko uwa ne ko uba daya muharraminta ko kuma wanda uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya shi muharraminta ne ko kuma ka zo ka sami babanta yazo ko kanin babanta duk waɗannan muharraminta ne wannan bisa al'ada mace ko bata tambaye mijinta ba tana gida zaune sai kanin ta yizo sai ta ce shigo da yi shigo sai ka zo ka same ta da shi ka san kanin ta ne ba za ka ce komai ba saboda al'ada ta guda da wannan akwai izini na al'ada to babu ne bi anan ba bukatar sai ta buga waya ta tambaye ka amma idan wanda baya halatta ya shiga ne sai da izinin ka al'ada bata gudana da shigan shi ba to dan wajibi ne ta nemi izinin ka wanda zai zo gida ya halatta ka kana ka mai izini in ce ya shigo ko ka yi mai izini in sanya hijabi na in fita in same shi a waje za mu yi magana ya ce na ba da izini sai mu mu nan ma wani izinin ma za ka ga ya saba wa shari'ar izinin urfi din kamar yanzu za ka ga mu anan akwai mazajen da ya halatta su aure mace to waɗannan bai kamata su shigar da su gida ba sai da izinin mijinta dan saboda ma muharramanta bane to amma mun ga al'ada izini na al'adar mu ko da irin wannan ba lallai ta nemi izini ba shi ne misali wani ɗan kwaffan ta yizo wani kwazan ɗin ta yizo kaga wannan akwai aure tsakanin su in aka samu namiji mai kishi zai iya samun damuwa to irin wannan mace sai ta nemi izinin mijinta gabanin ta mai izini ya shigo to ba da tana kuma wani wanda ba shi ba to nan ma da Allah ya ce kada ku shiga gidan annabi illa an uzana lakum sai an muku izini ma'ana izini na faɗa ko kuma alamu suka nuna kuna zuwa kuka yi sallama sai aka bude koba aka yi muku ishara da hannu kaga ba faɗa aka yi ba amma bude kobar da cewa aka yi alama da hannu ya nuna ku shigo to duk wannan ba da yi izini ne Allah madaukakin sarki ce to ku shiga amma kada ku zauna kuna jiran dunan abinci shi yasa abinda ake so a nan yayin da aka gayyaci mutum zuwa cin abinci ko abinda ayat take koya wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su je ba suna masu zuwa da wuri ba dan zuwa da wurin ma yana daukar ma'anar kwadayi da ma'ana zalama sannan kuma ba suna masu makara ba wannan goba yana nuna cewa a sauke abincin ba kuma a ita jira a'a su zo daidai yadda ba yi ruwa fardasa ta yadda ana kila hada abincin an riga sun shigo cin abinci za a wuce ba za a zauna a kai gira ba to wannan shi ne ladabin da Allah madaukakin sarki ya umarci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kiyaye dangane da abin da ya shafi shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce walakin idza tu'itum sai dai idan an kirawo fadkhulu ku shiga fadkhulu ku manne ne amma ba na wajibi ba ma'ana mustahabi ne amsa kira na wanda ya gayyace ka wani abu da haka Allah ya ce ku shiga fa idza ta'imtum idan kun ci fantashiru ku yatu ma'ana kowa ya tafi in harkashi kowa ya je inda zai je sai in mai gidan ne ya nemi cewa wani zauna ko ya nuna yana da bukatar zaman ku ba da yi wala musta'anifina li hadith kada ku zauna kuna masu ɗebe wa juna kewa da hadisi ma'ana kuna hira wannan ya faɗa kada ku yi haka kamar yadda ya faru ga waɗancan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce inna zalikum haqiqa waɗannan abubuwa kana yuzdin nabiyya yana cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam iyana aka ce kana yuzdin nabiyya yana cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda abin ne sananne a zuciyar dukkan wani mu'mini dukkan abin da zai cutar da annabi to a gurin mu'mini abin ne abin kyama dan haka tunda Allah ya ce yana cutar da annabi ba bukatar a ce ku nisanci shi yana cutar da annabi to an ga magana ma'ana ba daidai bane ai domin dukkan wani mu'mini baya san abin da zai cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ya gwada duk wani abin da zai cutar da annabi na magana ne ko aiki to baya halatta ba daidai bane suka ce a lokacin da manzo Allah na raye faɗa masa magana ko yin wani aiki da zai cutar da shi ba daidai bane haramun idan kuma bayan baya raye shi kuma yin abin da hukunci zai koma kan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana mutum ya tozarta wani abu na sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ma yana cikin izaya yana cikin cutarwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan abu yana damun annabi amma fa yastahi minkum sai ji kunyar kamar yadda muka faɗa a cikin hadisin da malamai suke ambato ga waɗannan mutane suna ta gira manzon Allah ya ji ya kiwo ya tarar da su wata riwaya ya shiga ya fita manzon Allah ba zai iya fita shi fita ba saboda manzon Allah yana jin nauyi su kuma ba su fahimta ba to sai Allah ya ce kada ku yi haka domin irin wannan abin yana sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga damuwa kuma yana jin kunya ko ba zai iya cewa ku tashi ba sai wannan ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga da kunya kunya kuma ado ce ta musulmi namiji ko mace kuma manzon Allah ya faɗaitar da yinta hadisi manzon Allah yana cewa al-haya'u min al-iman kunya tana cikin imani wani wata riwayar kunya yanki ce daga cikin imani dan haka alamar mu'mini al'azab jin kunya a tare da shi zama yana jin kunya kunya kuma kala biyu ce akwai kunya wadda take halitta ce Allah yake halittar mutum da ita haka Allah yayin shi da jin kunya akwai kuma kunyar da samun ta ake yi tsururutar ta ake yi ta me ta hanyar karatu da ilimi ma'ana mutum ya karanta sunayen Allah ya karanta sifofin Allah ya karanta girman Allah sai wannan ya haifar mai da jin kunyar Allah da haka ji yayin da zai wani abu sai kina Allah yana gani ya bari yayin da zai wani magana sai kina Allah yana ji sai ji kunya sai ya bari to wannan kunya ita ana tsururutar ta ne da haka mutum zai iya zama yana da ta halitta ko ya kara samun da wannan wani kuma zai zamana a halittar shi babu kunyar amma kuma a dalilin imani da karatu sai ta haifar mai da kunya abin da ake kira kunya shine mutum ya kiyin wani abin da zai munana shi abin da yake da muni ko a halayen shi a yake da muni ko a ɗabi'a a gurin mutane ko kuma a cikin addini to barin wannan abu da kiyin shi ake kira kunya tsoro da ban kunya ne shi tsoro zai iya sa mutum ya bar abin da ba wajibi ne a kai wannan kuma kuskure ne ba za a ce kunya ba ce wannan tsoro ne abu da yawa ce bai yi amma sai ya yi kullun dan baya so a gani yana yi ko wani abu amma ita kunya tana hana mutum yin mugunan abu wanda duka mutane sun san abu ne mai muni dan haka za su goye shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara mana laifi da cewa laifi a gurin musulmi mu'mini zai iya gane laifi ta hanyar ya ji ransa bai nutsu da abubuwa kuma baya son mutane su sani al'ismu ma haka fi nafsika wa karinda an yatsalli alaihin na kuma baka son mutane su gani duk abin da ya ma kai kawo cikin zuciya kuma baka son mutane su gani ko mai wannan zuciyar yana da ma'ana mutum ne musulmi mai nagarta to alamu ne cewa wannan an bar kyau ne ko da ba ne ilimi da yazo mai ko da babu wata fatawa to wannan aya ce ta gwada ba daidai bane yin abin da zai cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam to nan da aka ce manzo Allah yana jin kunya wani da yake cewa to ai kuma a gurin malaman hadisi duk abin da aka yi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba wannan abin suna nisa ba cikin sunna ko kuma mu ce abin da aka yi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi tunda hanyoyin tabbatarwa ba lallai magana ba za a yi manzo Allah ya murmushi murmushin da ya nuna cewa wannan abu ba laifi ba to kuma ya zai anan ga wasu suna abu kuma manzo Allah har Allah ya ce yana tabbatar da shi kuma bai hana ba ashe wannan ba zai nuna abin kenan ya halatta ai ba a'a suka ce ba zai nuna ba domin nan abin ne da ya shafi shi haƙƙin annabi ma'ana waɗannan mutanen annabi suke cutarwa ba addinin Allah ba in addinin Allah ne manzo Allah ba zai kare su sai ya hana in wani suke cutarwa haƙƙin wani ne manzo Allah zai hana amma yanzu nan haƙƙin shi ne yana da dama in yi hakuri ya ce Allah ya ce da haka a wannan abin da suka yi manzo Allah suka takurawa to kuma tunda manzo Allah ya ji rauni ya kare su to in yi afuwa shikenan Allah ya ce amma inda haƙƙi ne na Allah manzo Allah ba zai kare ba sai ya faɗa shi abu kaza ba daidai bane kana karanta hadisi wani sai zaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yazo hana abu ma yakan yi fushi ya bayyana sahabbai su gane to wannan an taba haƙƙin Allah kenan manzon Allah baya kare ba amma nan abu ne da ya shafe shi shi za su ce bayan wafatin annabi duk wanda ya cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama da magana ko aiki to in aka samu shi cutar wata tabbata in hatta kai ga wanda za ka ce mutum to wajibi ne a kashe shi ko da ya tuba to manzo Allah ne yake da haƙƙi ya yafe to yanzu kuma manzo Allah baya tare da mu a duniya duk duniya kuma wanda yake da haƙƙi sai ya yafe wannan haƙƙi na Annabi sallallahu alaihi wasallam amma suka ce idan magana ce akwai wanda zai yi magana sai wani ya hange shi cewa wannan magana bata dace a raba ta ga Annabi ba to irin wannan yarawa mutum ake yi ba a lissafa shi a daidai tashi da wanda ya zagi Annabi kuro da kuro ko a daidai tashi da wanda ya faɗa wa manzon Allah munanan kalmomi dan kalma sai kila ya faɗa sai a gyara masa saboda me saboda ba kasadi kuma na biyu kalma ce da yake ana iya samun ta a gurin kowa irin wannan amma kalmomin da ba sa daukan wani tawili sai mata Annabi da zalunci misali sai mata Annabi da ƙarya kaga duk wannan kafirci ne kuma balantana uwa uba irin abin da ba shi ke sa zagi haka wannan duk ba zai da wani tawili ba to irin waɗannan haƙƙi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma sai an zartar da shi ba za a jinkirta ba ko a kyale sai Allah ya ce wallahu la yastahi min al-haq Allah baya kunya barin gaskiya anan an kore kunya ga Allah cikin barin bayyana gaskiya wana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji nauyin ku da haka bai iya cewa ku tashi ku fita ba to Allah madaukakin sarki ba zai gane ba zai fada da haka Allah ya ku yayi wannan umarni anan a cikin wannan aya akwai sifatuwar Allah da kunya amma wace iri irin wanda ta dace da zatin Allah duk sifofin Allah ba irin namu bane dan adam yana jin kunya amma Allah ya mata kanshi da jin kunya duk da anan Allah ya korewa cewa wallahu la yastahi Allah baya jin kunyar barin gaskiya sai suka ce kore kunyar da akai an kore ta ne a wajen wani abu kenan an tabbatar da ita a wani abu kamar hadisin da yake cewa inna allaha hayyun karimun Allah mai kunya ne mai karamci ne yana jin kunya bawa ya daga hannu ya dame da hannayensa ba tare da ya ba shi abin da ya roƙa ba kun ga an tabbatar da kunya a can nan wanda aka kore ita ce ta kin faɗin gaskiya to Allah madaukakin sarki baya kala ya gaskiya bai faɗa ba wannan yayin da su mutu shi da kunya amma wace irin kunya wadda ta dace da zatin Allah yaya take ba mu sani ba duk sifofin Allah kuma haka ne ba ka iya kai kayyafawa Allah sifa ba ka iya cewa ga yadda sifar Allah take yanzu in nace dariya in nace wani yana dariya kowa san yadda mutum yake dariya ba buƙatar sai nayi bayanin yadda mutum yake dariya domin dariyar mutum kaifiyar ta mun sani haka ne in nace tafiya wane ya tafi kowa ya san yadda dan adam yake tafiya da kafafu da yadda yake motsa su da sauransu to amma sifofin Allah su ba ka san wannan kaifiyar ba ce Allah yana da ilimi Allah yana gani Allah yana ji Allah yana magana amma yaya kaifiyar wannan sifa take to wannan kuma ilimi ne na Allah madaukakin sarki mu dai za mu tsaya mu tabbatar wa da abinda Allah ya tabbatar wa da kansa abinda ya kore mu kore masa kuma bayan wannan ba za mu shiga ba Allah ya daidaita kan alarishi ya daidaita wannan ba mu sani ba duk wani abin da zaka faɗa kuma bayan wannan ka ce ya daidaita a tsaye ko a kwance ko kaza ko yadda ake kaza wannan ko wuce guna da iri ko saba wa Allah da manzon Allah amma tabbatar mai da kiba zaka tabbatar saboda tarayya wajen suna baya nuna tarayya wajen kaifiya idan ma'ana abu sun yi tarayya wajen suna baya nuna daidai suke yanzu duka mun nan da muke mutane ne duk mun yi tarayya cikin sunan mutum duk wanda aka ce mutum a cikin mun yi tashi ba da gaji ba kai ba mutum bane amma duk mun sun mamanta akwai dogo akwai da jeri akwai mai kiba akwai siri akwai mai fada akwai mai hakuri akwai mai ilimi akwai wanda bai da ilimi akwai mai ilimin zamani akwai wanda bai da na zamani kowa sifar shi tabbata amma mun yi tarayya a sunan mutum in ka ce hannu duk hannayen ba hannu ne amma kuma ya bambanta na wani yafi wani kauri wani na wani baki ne na wani fari ne to da haka tarayya wajen suna ba ta nuna tarayya wajen kaifiya ko wajen komai da komai da haka anan dan mun ce ubangiji ya tsara mutum sifa ta kunya to ba irin ta dan adam ba irin wannan da dace da Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce wai da su aka dubo hunna mata'a idan za ku roke su kaya za ku tambaye su kaya labazin mata yana daukar duk wani abu asali labazin mata yana nufin wani abu na jin daɗi wani kaya ko wani abu na jin daɗi to amma anan malamai suka ce ya hada da abin aro ma'ana in za ku tambayi matan annabi su ba ku aron wani abu ya shiga in za ku tambayi matan annabi wata harka ta ilimi shi ma ya shiga cikin abin da ake nufi da mata ana in za ku tambayi matan annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu ko menene Allah ce fas'aluhunna min wara'i hijab ko ku tambaye su ta bayan hijabi ma'ana kada ku je gada ta zafuka ku ga su wannan ayat tana cikin ayoyi na hijabi kuma hijabi munfasil akwai hijabi muttasil hijabin da yake hada da mutum yanzu muka ce hijabi sai mace ta bayan ta sanya hijabi sai ta dauko ma'ana bayafi mai kauri ta dauko hijabin ta wanda yake da sadar hijabi sai ta dora ai kaga hade shi ne ita ila tarihi fuska ta tarihi jikin ta kunga wannan hijabi ne amma yana hada da ita to hijabi munfasil kuma shine wanda ya zama kamar a sa labari tsakaninka da mace kaga akwai hijabi tsakaninka amma hijabin ba a jikinta yake ba a dan a wani guri yake da ba to shi ake magana anan idan za ku tambayi matan annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce ku tambaye su min wara'i hijab ta bayan shamaki ma'ana kada kai sahabi ka zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ga daga ka shigo ga ka ga matar annabi ka ce za ka yi tambaya ko za ka nemi aron wani abu ko za ta baka wani kaya a'a ka koma daga waje inda baka ganin ta bata ganin ka kai magana ta amsa in tambaya ce ta ilimi ta mai ta sahabin ki tambayar na Aisha to shikenan sai kai in kuma tambaya ce ta wani abin da za a baka sai ka ce to ya mahaifiyar mu uwar mu ne na zo ne in karbi kaza idan kuma sai ce to gashi nan ko a turo a kawo ko kuma ajiye mutun yazo ya dauka shine abin da ayar take nufi ma'ana kada ku tambaye ka ku tambaye ku ga shi ga su wannan hukunci suka ce ya hada hadda wanda mamatan annabi ba domin idan ya zama Allah ya ce ai wannan mu'amala tsakanin sahabbai da matan annabi domin babu aula wanda ba sahabbai ba kuma ba matan annabi ba idan ya zama matan annabi an ce a tambaye su min wara'i hijab to ashe shi ya bi cancanta mata na da naka da nashi dan me dan tsarkin mu bai kai na sahabbai ba su kuma matan mu tsarkin zukatan su bai kai na matan annabi ba to sai aka ce ki yi min wara'i hijab to ina kuma gane ka kaga kenan min babu aula mu bi min wara'i hijab dan haka Allah yace zalika aqharu liqulubikum wa qulubihim wannan yin ta bayan hijabi din shi yafi tsarki ga zukatan ku ku sahabbai wa qulubihim da zukatan su su matan annabi wanda yaro da kenan ashe duka umarin ya shafi duka mata tunda idan ya zama matan annabi haka yafi tsarki gare su to ina kuma ga wanda ba matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba da wannan gaba ta aya wasu malamai suka kama hujjar karbar shedar makafu tunda Allah ya ce a tambaye matan annabi din wara'i hijab to sai aka je gurin nana Aisha ko Ummu Salama ko wata cikin matan annabi sai ake tambaye ta wani abu na ilimi kaga ba ganin ta ake ba muryar ta ake ji sai ta fada kuma sai aka zo aka yi amfani da wannan abu suka ce ashe wannan ya nuna makafu wanda baya gani in ya bada shaida to za ka ka ba za ce ai baya gani ba musamman kuma abin da shaidar shi din za ta yiwa haka kuma suka ce wannan ya nuna shi ma makafu zai iya amfani da murya yake wani aiki ko ba zai zama yayi laifi ba suka ce misali sai a makafu zai gane matar shi in ya zo gida ta yi kina matar shi ba ta nan ta bai ta wata ce a gida amma in yi sallama ta ya zai gane matar shi da murya to kaga ke zai yi amfani da murya da za a samu kuskure yi sallama sai wata ta amsa sai ya ji murya iri ɗaya da ta matar shi sai ya amsa mata to wannan shi wahata shi ba ba za a kama shi a ce ya mai hukuncin zina ba in ya faɗi dalilin shi kuma aka ji cewa eh haka ne murya iri ɗaya shi dan shi ya amfani da abin da shari'a ta kallafa ba ta dan baya da da haka da wannan kuma wanda yake nuna mana halaccin amfani da muryar makaho wajen isar da sakon Allah kamar makaho yanzu maladai ya halitta wanda Allah cikin ladanin shi akwai makaho Abdullahi bin Ummi Maktum makaho ne kaga anan ba za mu ce baya gani ba sai dai kurin sharadi makaho ya zama ladani ya zama akwai wanda zai ga ya mai in lokacin sallah ya yanzu kuma da aka ci ga kuma akwai agogo wanda zai tabawa ya gane lokaci kaza yayi to kaga dai irin wannan ba laifi dan ya zama mai kiran sallah babu laifi a ciki to Allah ya ce wannan yafi zama tsarki ga zukatan ku da zukatan su da haka Imam Al-Qurtubi yace wa hadha yadullu ala annahu la yanbaghi li ahadin an yasifa bi nafsihi fil khalwati ma'a man la tahillu lahu yace wannan ayar tana nuna cewa bai dace ga wani ba ya amintu da kanshi wajen keɓantuwa da macen da ba muharraman shi ba ma'ana kada ka ce ai ni malami ne ko ai ni ba abin da zai same ni dan haka ka keɓance da mace a ɗaki wannan ba daidai bane idan har yau sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam da matan Annabi an ce sun yi ba min wara'i hijab to min babu aulani da kai kada mu wadatu ko mu gamsu da nagartan mu sannan yanzu kaga mu da muke karantarwa manyan makarantu masu karantarwa a jami'a da kwalojoji da sauran makarantu inda za ga malami yana da office to kada ka ce ai ni limami ne ko ni nagari ne a'a in mace ta zo za ta shigo karka yadda kake bance da ita cikin wannan office in babu wani bude kofa ka dage labari ta yadda ana girma ana ganin me yake kada ka tura kofa wani za ga office an shiga an rube kofa ga labari kuma sai mace ta shigo kuma a zauna tare da ita shi yana ganin aiki limami ne ko shi malami ne ko kaza ne a'a shi shedan ba a ba shi irin wannan dama gashi Allah ya ji sahabbai matan annabi ma ku yi min wara'i hijab da haka duk wani abin da zai kawo maka ka bada cikin saban Allah ka guje shi in ya zama kana da irin wannan office dole dalibai za su zo to yi kokari in sun zo in ita dai ce kuma gurin ba kowa kuma ba za ka iya sai ka ce ki je in an jima ku zo ko kuma kai ka fito ku tafi can filin makaranta inda tan a kowa yana gani ko kuma ka ce mata ki je ki taho da su wance yadda za su zama ba mutum ɗaya biyu uku ba saboda mai shi shi dan ba a ba shi dama kada wani ya rudi nagartar shi ya saba wa abin da Allah madaukakin sarki ya hana kana karanta hadisi akwai hadisin da ya zo na wani mutum mara lafiya, mara lafiya ne sosai mai da lafiya, hadisi ne. Sai kuma irin masu aiki a gida ko bayi na gida, wata ta shiga gurin shi sai ya lalata da ita. Kuma ba bai da lafiya, irin mara lafiyar nan a kwanci, aka za ka ci a hannun Islam da sallama ga abin da ya faru. Sai manzo Allah ce ya tabbata ya mai bulala, suka ce wallahi aka mai bulala ba kowa. Mahallin shahida nan kaga ya kai raunin da in aka dake shi ma mutuwa zai. Amma kuma shi da aka shi take shi tsakanin su da wancan. Sai manzo Allah ce to ku samu a zangarniya ta dabino guda ɗari, sai ku dake shi duka ɗaya. Yadda ba zai mutum nan ba amma da nan aka yi. Wannan yana cikin hila da musulunci ya halatta ta. Ran an samu wani mai rauni da yi lalata kuma mulala za a yi mai ɗari. In an mai ɗarin nan yadda aka ce a yi mutuwa zai yi. Sai a samu ƴan ganyayyaki, ƴan ma'ana rassa na bishiya, ƴan tsirara, ƴan ƙanana, sai a haɗa guda ɗari ɗin sai a dake shi lokacin da shi kenan, da an mai duka da shi an gama yadda ba zai mutu ba. Mahallin shahid anan mara lafiya ne, amma kun ga da shi shiga gurin shiga abin da ya faru. To da haka wannan yana nuna mana haɗarin kusancin maza da mata a wuri ɗaya. Sai Allah ya ce wa ma kana lakum an tu'zu rasulallah, baya halatta ku cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam. Lamarin wa ma kana lakum yana nufin haram, mumtari, abu ne da yake an hana kuma hani mai tsanani, baya halatta ku wani duk wani abin da zai cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama. Sai Allah maɗaukakin sarki ya hana sahabbai, don haka wancan abin da kuke yana cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama, don haka wannan abin da kuke ba daidai ba ne, kuma Allah maɗaukakin sarki ya hana. Da haka ku nisanci wannan abu. Sai Allah maɗaukakin sarki ce wala an tahibu azwajakum min ba'dihi abada, haka nan baya halatta ku auri matan annabi bayan annabin har abada. Shi yasa matan annabi sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya baya halatta wani ya aure su bayan annabi sallallahu alaihi wasallama. Anan malamai sun kafa su gida uku. Akwai matan da annabi ya aura, ya zauna da su, ya tare da su, waɗannan ijma'i haramun ne wani ya aure su bayan annabi. Shi yasa duka matan annabi ba wani wanda ya aure. Akwai kuma matan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aura bai zauna da su ba, musu ma tare ba, mana irin an daura auren wani da gari ya sanya gaba ɗaya ma guzuma inda annabi yake ba. Wannan wasu malamai suna ganin cewa za a iya auren su. Akwai kuma waɗanda manzon Allah ya aura ya shiga inda suke amma bai tare da su ba, da haka nan wasu malamai suna ganin waɗannan ba za a yi aure, wasu kuma suna ganin ba za a aure su ba. To Allah madaukakin sarki ya hana, shi yasa duka matan annabi sallallahu alaihi wasallama babu wanda zai aure bayan annabi sallallahu alaihi wasallama. Wasu suna cewa wannan aya ta sauka, wannan gaba ta aya ta sauka, yayin da wani daga cikin mutane ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana auren matan mu, ya auri mazaurar da wane ya bari, ya auri wance, ya auri wance, mu ma idan ya bar duniya za mu auri matan shi. To amma wasu da aka wannan riwaya ne, musamman ma wanda suka ce wai Talha bin Ubaydillah shi da haka, wannan da yawa daga cikin malamai sun za a fatu ce babu yadda za a yi sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar Talha ya wannan girma da daraja ya ambaci wannan abu da Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai ya ambaci haka ba. Da haka matan Allah sallallahu alaihi wasallama baya halatta auren su bayan annabi sallallahu alaihi wasallama. Yana cikin hikima haka, matan sare a duniya ko matan sare a aljanna. Kuma kamar yadda muka yi bayani, igiyar auren ba ta yanke ba da barin duniya da manzon Allah, suna nan a matsayin matan shi. Amma mace ta duniya, abinda hadisi ya nuna, in ta auri mazaje daban-daban, to mijinta na ƙarshe shi ne mijinta a aljanna. Kamar yadda hadisi ya nuna, misali mace ce ta yi aure sai mijin ya mutu, sai ta ƙara yin wani aure sai ya mutu, ta ƙara yin wani aure, to sai ta ita kuma ta zo ta mutu bayan auren ta na biyu ko na uku, to waye mijinta a aljanna? To abinda hadisi ya nuna mijinta na ƙarshe wanda ta mutu a gurin shi. Wannan ya sa wasu daga cikin matan magabata, idan mazajensu suka mutu ba su ƙara aure ba, saboda mai suna sha'awar a aljanna su zauna da mazajen su da su rayuwarsu a duniya. Da haka suna ganin in sun ƙara yin wani auren, to kamar sun yanke waccan dama da hadisi ya gwada. To matan Annabi sallallahu alaihi wasallama matan shi ne a nan duniya ko matan shi ne a lahira duka. Don haka wannan ya sa bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda manzon Allah ya bar duniya ba su ƙara yin aure ba. Sai Allah ce inna zalikum kana inda Allahi azima, haƙiƙa wannan a wajen Allah yin waɗannan abubuwa, auren matan Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya bar duniya, cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallama a gurin Allah abu ne mai girma, abu ne da yake yana da girma a gurin Allah. Wannan yana nuna zunubi akwai babba akwai ƙarami, bal ma malamai sun ce akwai akbarul kaba'ir, mafi girman zunubi, ga babba ga ƙarami ga kuma mafi girma. to yana daga cikin mafi girman zunubi a wajen Allah abin da ya shafi Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk wanda a wannan rayuwa ya cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam to ba zai taba ganin daidai ba a rayuwar shi ba kuma abin da zai samu salama idan ba a yi mai hukuncin da Allah ya ce ai ba ba abin da zai samu salama in da shi su fari da duba duk wani abin da zai kama to wannan yana rigima ne da Allah shi yasa ba lauya ba ba kudi ba ba mai mulki ba duk waɗannan bincin su fitar da shi daga damuwar da ya shiga ba sai dai Allah abin da ya bi ya tuba zuwa ga Allah ita istighfari ita istighfari amma inda da shari'ar musulunci ba abin da zai fitar da shi illa ai mai haddi amma zikin da babu wata shari'a ta musulunci da take irin wannan haddi din to shi abin da ya kamata ita istighfari ne kuma amma duk wani abin da zai kama zai ga lamarin Allah a ciki ba ruwan ba wai mutane bane ba wai mutane bane za su iya sa hannu abu kaza yi wa Allah ne saboda me saboda gashi Allah yana da mana inna zalikum kana inda Allah azima ba da zai mutune taba Annabi sallallahu alaihi wasallam ko taba addinin Allah kuma Allah ya kyale shi ko da yayi tsawon rayuwa cikin ni'ima da jin dadi to karshen kuma ba zai yi kyau ba dan haka yana daga cikin abu mafi girma shiga haƙi na Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda mutum in ya shige shi ba zai rahota ba har abada sai in ya tuba tuba na gaskiya to wala Allah ubangiji ya jinkai ya bi masa kuma ya je lahira Allah madaukakin sarki ya masa rangwame ta hanyar samun rangwame a wajen Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai Allah ya ce
in tubtu shay'an aw tukhfuhu fa inna Allaha kana bi kulli shay'in 'alima
da bayan Allah madaukakin sarki ya bayyana mana wannan hukunce sai Allah madaukakin sarki ya biyo da tsoratarwa da jan kunne in tubdu shay'an in kuka bayyana wani abu aw tukhfuhu ko kuka koye fa inna Allaha kana bi kulli shay'in 'alima hakika Allah dangane da komai masani ne wannan kamar jan kunne ne ga umarni an faɗa kar ku yi kaza kar ku yi kaza to fa kada mutun ya dauka cewa zai iya koyi waye da abinda aka koye akai da abinda aka bayyana babu da Allah bai sani ba da haka ubangiji Allah madaukakin sarki alimun bima bada wa ma khafa abinda ya koye da abinda yake fili Allah ya sani wa ma kana wa ma lam yakun abinda ya kasance a baya Allah ya sani abinda zai faru a gaba Allah ya sani abinda zai faru ma yadda zai faru duka Allah ya sani babu abinda yake koyayye a wajen Allah madaukakin sarki da haka kada ku yi tunanin cewa an hana wani abu cewa mu za mu iya labewa mu ko mu koyo bi a Allah ya sani Allah madaukakin sarki babu abin da bai sani ba fa inna Allah hakika Allah kana bi kulli shay'in dangane da dukkan komai aliman masani ne babu wani abin da Allah bai sani ba isa wannan aya ko wannan gaba radi ne ga qadariya gulatul qadariya masu korewa Allah ilimi gaba daya ce ba ka ce Allah ya san abu kaza zai faru ko kaza suka ce Allah baya sanin abubuwa sai bayan abubuwan sun faru wannan kafirci ne dan adam da yake da wannan sifa din yanzu ba musamman zai faru an jima magariba ba sai idan ya faru amma yanzu sai dai hasashe kila ko abin da ka sa ai maka zaka ce ba zaka ce ba sai lokaci yayi kila yanzu ka sa ai maka kaza ai maka kaza amma an sha ruwan kila ka ji sha'awar cin abin ya fita tare da kai gashi kai kace ai amma sai kace a baya ra ko ba amma dai to kai baka san ba zaka ce ba din sai lokacin yayi to amma shi Allah ya san abin da ya faru da abin da zai faru da haka wancan aqida ta wadatul qadariyya masu korewa Allah sani duk da su suna yi da wata manufa da wata falsafa ba na so mu shiga cikin falsafa din cewa su ce Allah bai san abin da zai faru ba ko babu abubuwan da suke faruwa ba kaddara wa Allah bane su suna yi ta wata falsafa ne amma kafirci ne ba daidai bane Allah ya san dukkan komai ya rubuta dukkan komai kuma komai yana faruwa karkashin mashi'ar Allah mashi'a kauniyya sai Allah ya ga dama abin bai faru ganin dama na halitta kauni ba na shari'a ba domin akwai kauni akwai shar'i to duk wannan abubuwan wannan abubuwa ba sa faruwa sai Allah madaukakin sarki ya ga dama su faru sai Allah ya ce
la tunaha alayna fi aba'ina wa la abna'ina wa la ikhwanina wa la abna'i ikhwanina wa la abna'i akhawatina wa la abna'i akhawatina wa la nisa'ina wa la ma malakat ala kulli shay'in shahida.
Na'am, Allah yace la junaha alayhinna, babu laifi akan waɗannan mata, fi aba'ihinna, dangane da iyayensu maza, wala abna'ihinna, ko ya'yansu maza, wala ikhwanihinna, ko ƴan uwansu maza, wala abna'i ikhwanihinna, ko ya'yan ƴan uwansu maza, wala abna'i akhawatihinna, ko ya'yan ƴan uwansu mata, wala nisa'ihinna, ko mati ko ƴan uwansu mata, mana mata ƴan uwansu mata, wala ma malakat aymanuhum, ko kuma abin da daman su ta mallaka. Wattaqinallaha, ku kiyaye dokokin Allah. Innallaha kana ala kulli shay'in shahida. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya kasance da kare ga dukkan komai, mahalacci ne, babu wani abu da zai goyi ga Allah. Anan ayata da muka karanta a baya ta ce in za a tambaye matan annabi abu, a tambaye su min wara'i hijab, a tambaye su ta bayan shamaki, ta bayan hijabi. To sai kuma nan aya ta zo ga ce wasu cikin mazajen da babu laifi dan sun je sun shiga inda matan suke, saboda me? Saboda kusancinsu, saboda ma'ana iyaye ne, ƴaƴa ne, da haka suna da kusanci da su, muharramansu ne. Allah ce la junaha alayhinna, babu laifi akan waɗannan mata, matan annabi sallallahu alaihi wasallama da ma sauran matiku na muminai, fi aba'ihinna, cikin gamuwa da zama da iyayensu maza. Ma'ana in kana da ƴa ka shiga inda take, tana cikin tasa a dan kwalinta da kaya a jikinta, bata sa hijabi ba, dan kaje inda take babu laifi, dan ta ajiye ma'ana adanta, kaga adanta babu laifi. Abinda ke bayyana galiban kamar dantsan hannu, kamar wuya, kamar kwabri, duk in ka gani wannan muharram baka ce babu wani abu akai, to Allah ya ce babu laifi. Da haka nan ba za ka ce yanzu wanda yake baban matarka idan ya zo gidanka ba sai dai tsaya a soro yana mata magana ta soro, a'a ba laifi shi ya shiga. Sai Allah ya ce wala abna'ihinna, ko ƴaƴansu maza, ƴaƴan da mata suka haifa, ƴaƴansu ba laifi dan sun shiga inda suke. Sai Allah ya ce wala ikhwanihinna, ko ƴan uwansu maza, wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya, ko uwa ɗaya ko uba ɗaya, duk waɗannan muharramansu ne, ba laifi dan sun shiga inda suke. Wala abna'i ikhwanihinna, ko ƴaƴan ƴan uwansu, su ma muharramansu ne, ma'ana ƴaƴan uwansu, ƴaƴan ƙannansu. Wala abna'i akhawatihinna, ko ƴaƴan ƴan uwansu mata, ma'ana mace tana da ya, to ƴaƴan yadda muharramanta ne za su shiga inda suke. Duk wannan Allah ya ce babu laifi. Anan ana nufin su gansu a yadda yake ba hijabi a tare da su. Akwai yadda ya halatta mace ta zauna a cikin gida, to ba laifi dan waɗannan sun shiga gurin su a wannan yanayi din. Amma ba ana nufin su ma su gansu a halin tsayi ba, ko na bayyana cibiya, ko na bayyana kirji, ko na bayyana cinya, wannan su ma baya halatta su gansu a wannan. Amma a cikin abin da ke bayyana galiban kamar da dai bayani, kamar fuska, kamar tafin hannu, kamar kwabri, kamar ma'ana tsintsiyar hannu, kamar wuya, duk ba laifi dan iyayen sun gani. Sai Allah ya ce duk babu laifi. Da haka yake ka ɗauka waɗannan su ma wancan hukunci ya shafe su. A nan za mu ga Allah bai faɗi kawunan su ba, ma'ana ƙannan iyayensu mata, da yayyan ma iyayensu mata, da yayyan iyayensu maza, faffanni da kawunnai ba a faɗe su a nan ba, kuma su ma muharramai ne. Yanzu ƴar wanka baya halatta ka aure ta, wanka idan ya haifi ƴa kai kawunta ne baya halatta, ko kai babbanta ne baya halatta ka aure ta, amma ba a ambace su a nan ba. Sai malamai suka ce me yasa? To nan malamai suna ta faɗar hikimomi. Wasu suka ce abin da yasa saboda kalmar abu iyayensu maza, to kawunsu da faffannin sun shiga ciki su ma iyaye. Dan Allah madaukakin sarki a cikin Alkur'ani yana mana maganar annabi Isma'il, sai Allah ya ce da aka ta mai maza ta abuduna min ba'di, sai suka ce mai qalu na'budu ilaha wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'il. Kaga Ibrahim shi ne baban, Isma'il ba shi bane uban, amma suka ce shi ma sai kira shi da abu. Dan haka a shari'a babbanka, amminka, wan babanka ko kanin babanka baba ne a gurinka. Suka ce to sun shiga cikin ladana alayhi da fi aba'ihin nan. Wani suka ce a abin da yasa ba ambace su ba, saboda su ƴaƴansu za su iya auren mata. Dan haka kuma a can al'adar Laraba, mu nan ba haka muke ba, al'adar Larabawa mace tana iya zama ƙanwar uwa ko yar uwa, ta kira ɗanta ka ce ka zo ka auri ƴar uwata, ka ganta doguwa ce tana da kaza, sai ta bashi kibata. Su a can suna yi, to sai suka ce a nan Allah bai kasa wannan ba, saboda ƴaƴansu za su iya auren waɗannan mata. To doka dan haka za su iya zuwa su dan su kuma su su mata ƴaƴansu. To amma nan magana in ka duba ta janibin wannan tana da rauni, domin muharramansu ne su ma. maharraman su ne da haka dan sun gan su ba wani abu ne amma almin dai Allah bai ambace su ba sai Allah ya ce awwala nisa'ihin da ko mata ɗan uwan su nisa'ihin na ana ambata fassara bi wanda kace ana nemi wala nisa'ihin na babu dai bi dangane da shigar matan su sai aka ce me ake nufi da matan su anan aka ce matan su waɗanda suke bayan su da haka idan mace tana da baiwa to ba dai bi dan wannan baiwar ta ma'ana shiga gurinta koda baiwar ba musulma bace koda baiwar ba musulma bace ba laifi wanda suka ce ani sa'ihin na ana nufin mata ɗan uwan su muminai sai suka ce akan wannan baya halatta mace musulma ta bude adanta da gashin kanta ga mace kafira dan anan nisa'ihin na ana nufin ɗan uwan su mata muminai da haka wanda ba mumine ba baya halatta to amma fassara ta farko malami sun fi karbaba ta shine suka ce anan ana nufin nisa'ihin na mata ɗan uwan su da haka ma'ana mace da tsakaninta da ƴar uwan da mace ba ne gidan da aje shi jami'a ba ne gidan da aje shi jami'a amma magana bude kai mace da ba musulma ba ke ba musulma wannan abin da yake a shari'a ba daidai bane an so mace in zaki je kitso ko gyaran zaki je gurin musulma ƴar uwan ki ba a so ki je gurin wanda ba musulma ba wannan shine abinda malami suka tabbatar wala ma malakat aymanuhu ko abinda daman su ta mallaka idan ya zama su kadai ne suka mallaki bawa idan zama ce ita kadai ta mallaki bawa ba bawanta bane ita da yatta ko bawanta ne ita da kaninta a wannan bawa ba za ta zauna da shi ba sai ta sanya hijabi amma in bawanta ne surfa ita kadai to babu ne bi dan ya zama wannan sai ya zama a tare da ita ko ya shiga inda take wattaqinallah ku kiyaye dokokin Allah wannan ya nuna babu ne bi a ce mutum ya kiyaye dokokin Allah ko waye shi tunda anan an ga yawa matan annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran matan mu'mini إن الله كان على كل شيء شهيدا وبين إياك تنشي دنغني لذكا قومي ما على تشيني مانا الله ينانا ينانا لذكا قومي بام ونا أبن نبي قويا دا الله مدعوك تشوفتركي أبن نبوك كان تعليلي الله بام لا نكذكري الله يافي من يبام جيب جارا اللهم اهدنا في من حديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.